بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد أن أوى نكسد ننسى نكواني دكي وي ماسو سورة رمجكين wannan gidan radio mai albarka daidai wannan lokaci mai albarka cikin wannan rana mai tarin albarka ina yi muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta musamman ga Allah ubangiji madaukakin sarki mai kowa mai komi da ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da darasin da muka zana ma suna ma'al qur'an muna fatan duka alkhairan da ke ciki wannan yini Allah ya hada mu da su sharrin da ke ciki Allah ya kare mu yau muna biyu ga watan Rabiul Thani hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da 29 ga watan 11 hijira miladiya aihuwa annabi Isa dan Maryam 2019 muna fatan Allah ya muna jagora Allah ya ba mu ikon fadin daidai da kuma aiki da daidai ƴan uwa masu tarin albarka idan ba a manta ba muna cikin karatun littafi na Tuhfatul Atfal wannan littafi na Imam Al-Jamzuri rahimahullah rahmatan wasi'a wato yana koyar da mu yadda zamu karanta Al-Qur'ani gurgurdon yadda Allah ya saukar da shi kamar yadda Allah ya ce wa manzo anshi sallallahu alaihi wasallam warattilil qur'ana tartila wato ka karanta alqur'ani daki daki ka karanta shi daki daki kamar yadda Allah ya ce kadhalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila kadhalika Allah ya ce kamar haka ne muke mayar da martani ga kafirai linuthabbita bihi fuadak dan mu tabbatar da zuciyarka warattalnahu tartila kuma mun karanta shi daki daki mun yi bayani daki daki wannan dai alqur'ani shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almahiru bilqur'an ma'a safarati alkiramil barara wato mutum wanda yake mahir bilqur'an shine wanda yake gwani cikin alqur'ani yana karanta alqur'ani da tajwidi yana karanta qur'ani gurgurdon yadda Allah ya saukar da shi ya karbe shi ta bakin malumma wazallati ma'a safaratul kiramil barara ina tare da mala'iku madaukaka sannan ko manzo Allah haiwaye waje bai kale ba kawai a ce bakin wanda ya kware ma karatu alqur'ani shi kadai yake da lada sai manzo Allah ce wallazi yaqra'u alqur'an wa idza ta'ta'u fihi shi kuma wanda yake karatu alqur'ani wa idza ta'ta'u fihi yana tattata cikin shi yana yi harshe na kamewa yana yi harshe na bashi wahala karatu na bashi wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana da lada guda biyu muna fatan Allah ya sanya mu cikin wanda alqur'ani zai zama mai ceton su ƴan uwa sanin mu da cewa duk wanda yake neman abu mai kima to sai ya bada abu mai kima idan kana son ka samu wani abu wanda yake tsadadde mai kima mai kyau to dole kai ma sai ka bada abin da kake so kuma abu mai kima mai kyau mai tsada naka sannan ka samu wannan kada mu manta cewa cikin wannan bulaguro da muke aljanna muke nema aljannan nan kuma kamar yadda muka sani ba ta samuwa haka kawai ayi addu'a Allah ya samu aljanna amin Allah ya samu aljanna amin dole sai an yi aiki wanda za a samu wannan aljanna na daga cikin ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa suna kai aljanna shine karatun alqur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi. Wato manzo Allah ya ce ku karanta alqur'ani domin shi alqur'ani yana zuwa ranar tashi alkiyama shafi'an li ashabi, mai ceto ga ma'abutan shi. Muna fata Allah ya sanya mu cikin ma'abuta alqur'ani. Idan ba manta ba ƴan uwa, bayan muqaddimar ta huce mun doko hukunci na farko shine hukunci na nunus sakinati wat tanwin. Sannan mun faɗi cewa nunus sakina tana da hukunce guda hudu, wato nunun ta zo daurarra ko tanwini ya zo sai bayan su kai tsaye wani harafi ya zo. To cikin huruful hijaiya da ke gare mu guda 28, to idan wannan ya samu akwai hukunci guda hudu da ake yi. Muka ce na farko akwai al-izhar. Al-izhar shine bayyana da nunu, ka bayyana nunun ba tare da kayi mata gunna ba. To wannan shine hukuncin da ake ce ba al-izhar. Wannan izharin kuma mun faɗi yadda ake yin shi, shine bayyana da nunu ya zama cewa ba tare da kayi gunna ba. Kamar misali ka ce an'amta, baka ce an'amta ba, baka ce an'amta ba, ka kai harshen ka daidai inda nunun take hita, shine ake ce ma al-izhar. Sannan mun faɗi cewa yana zuwa ne bayan harafi guda shida. Harafi na farko shine hamza, harafi na biyu shine ha'un, ha babba kenan. Sannan harafi na uku shine ainun, harafi na hudu shine ha'un, harafi na biyar ita ce ghainun, harafi na shida ita ce kha'un. Wannan su ne inda ake yin izhari. Ka ga nunus sakina ta zo ɗaya daga cikin waɗannan harufa guda shida su zo, to za ka yi izhari ne, za ka bayyana ta ba tare da kayi gunna ba. Sannan kuma mun faɗi wata illa kaɗan da ake samu wajen abin da shi shi wannan izhari, shine mutum ya huce da ƙarfi haka, ka ce ane amta, ka huce da ƙarfi ta yadda harshenka zai yi kamar kayi wani ƙalƙala haka, kamar ka ɗan samu raurawa haka. Abinda ake so harshen ya tsaya cak wuri guda sai ka karanta shi, ka ce an'amta alaihim, an'amta, azabun alim, azabun alim, ghafurun halim. An gane ba a ce ghafurun halim, ghafurun halim, ghafurun halim. Wannan dai shine wanda ya gabata cikin darasin da ya gabata. To sai malam yake cewa malam zai shiga hukunci na biyu, sai yace wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin bi yanmu ulima illa idha kana bi kalmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanun tala. Malam yake cewa wasani, hukunci na biyu shine idghamun bi sittatin atat, wato yin idgami bi sittatin atat shi ma ya zo cikin abu guda shida. Fi yarmuluna, yace an haɗe su cikin kalma ta yarmuluna, ya'un da ra'un da mimun da lamun da wawun da nunun, wa'annan su ne harufa na idgami. Malate indahum, a wurin wa'annan harufa ne qad thabatat, wato idgami ya tabbata, anan ne ake yin idgami. Abinda malam yake nufi nan shine idghami, yin idghami. Abinda kuma ake cewa al-idgham lughatan huwa al-idkhal, shigar da wani abu cikin wani abu shine ake cewa adghama. Yance idgham shine shigar da wani abu cikin wani abu. Amma kuma abinda ake nufi da idgham istilahi na malamai na tajwidi, idan sun ce idgham shine idkhalu harfin sakinin aw idkhalu nunis sakinati aw tanwin fi harfil mudgham fihi ma'a baqa'il ghunna, wato bihaythu yasirani harfan wahidan mushaddadan, shine shigar da nunis sakina ko tanwini cikin wani harafi da ake idgami cikin shi, da ake idgami tare da shi. Bihaythu yasirani, ta yadda za su zama harfan wahidan mushaddadan, harafi guda wanda yake mai shadda. Abun nufi shine ka shigar da wani harafi mai sukun, harafin nan mai sukun shine nunus sakina ko kuma tanwini, wannan sai ka shigar da su cikin ɗaya daga cikin wa'annan harufa da muka gani, su ne na yarmuluna, ya'un ko ra'un ko mimun ko lamun ko wawun ko nunun wa'annan harufa guda shida sai ka shigar da wannan nunu sakina ko tanwini cikin su ta yadda za su zama kamar kaga yi harafi guda mushaddad mai shadda an gane kamar yadda mallai ce lakinna haqismani sai dai shi idgamin nan qismani haka suka shi biyu qismun yudghama fihi bighunna akwai kashi wanda yudghama ana shigar da shi fihi bighunna da gunna biyan mu ulima shi kuma wannan idgham bighunna biyan mu da harfa yanmu sune ulima aka san shi kenan ya'un da nunun da mimun da wawun wannan sune harfa na idghami bi gunna kenan idgham kamar yadda mallin abin da yake so yace shine idgham ya kasu kashi biyu kashi na farko idghamin da ake yi da gunna kashi na biyu idghamin da ake yi bai da gunna shi idghamin da ake yi da gunna yana da harufa guda hudu kenan cikin wa'ancan guda shida idan ka cire hudu za ka ga biyu suka yi saura lamun da ra'un to wa'annan da suka aka cirke sune ya'un da nunun da mimun da wawun wa'annan sune harufa guda hudu na idgham bi gunna abinda ake ce ma gunna shine wani sauti da yake tahowa ya shiga kamar cikin hanci haka cikin karan hanci zaka ji shi zamu bada misali da wannan idghami kafin mu ƙara dawowa mu yi sharhin abinda ake nufi misali kamar idan muka ce faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara fadanmu da muka ce faman ya'mal idan an lura akwai ana dan jin nunun hade da ya'un kamar nunun tana so ta shiga cikin ya'un to wannan shigar da ta yi sai zama ne cewa ta bar wani abu daga cikin sufarta a ce faman ya'mal bata shiga dukanta ba amma dai idan mai saurari zai saurara da kyau zaka ji kamar tana son ta shiga sai dai bata samu damar shiga dukanta ba ta yadda nunun ta bar wani abu daga cikin sufofinta shine wani sufi ne sufar da tabbari shine sufa ta gunna to wannan sufa da nunun tabbari ta gunna shine yasa malumai suke ce mu wannan idghami idgham naqis idghamun naqis wannan idghami wanda yake tauyayye ne saboda bata shiga dukanta ba ce faman ya'mal idan an lura to amma idan ka cire gunna to shine kuskuren ka ce faman ya'mal to idan ka ce faman ya'mal wannan da riwaya ta Hafs an Asim da muke karatu kuskure ne khilaf na riwaya ta khalaf an Hamza yana daga cikin wa'anda ya'un da nunun ya'un da wawun ba yi musu gunna wannan kuma magana ce mai tsawo kenan abin da ya shafi riwaya wannan ta Hafs an Asim wanda muke da ita shine ka ce faman ya'mal na'am zamu dan doki post kafin mu dawo insha Allah na'am dan uwa masu tada albarka mun sake dawowa zuwa gare ku na'am kamar yadda muke bayani ka abin da ya shafi idgham mala ya kamar cewa idgham ya kasu kashi biyu akwai idgham bi gunna yace kuma biyan mu ulima da kalma ta yan mu ne aka san wannan idghami kenan da ya'un da nunun da mimun da wawun wa'annan sune kalmomi na idgham bi gunna kenan duk lokacin da kaga nunun sakina ta zo nunun kenan wanda take mai sukun nunun daurarra ta zo tana zuwa sai gabanta kana duba sai kaga ya'un ce ko mimun ce ko nunun ko wawun to irin abinda zaka yi shine zaka shigar da wannan cikin harufan da suke gabanta sai ta zama da cewa sunan shi idgham bi gunna zamu bada misali na nunus sakina faman ya'mal kun ga idan ka duba nunun wannan mun shigar da ita cikin ya'un nunun wannan mai sukun ta faman mun shigar da ita cikin ya'mal faman ya'mal misali na abin da ya shahi shi kuma tanwini sai mu ce wa barqun yaj'aluna a lura da kyau bamu ce wa barqun ya'maluna ba idan ka ce haka ne sai zama da cewa ka cire tanwini, sai ka cire gunna, wannan gunna wadda ita ce ake so ajiya a wannan wurin, to baka yi ta ba Salman, abinda kai kai idgami, kuma kai idgami ya zama kamilan gaba ɗaya, nunun bata raga wani abu nata ba, to abinda ake so nunun ta dan raga wata sifa ta ta wajen wannan idgami da muke magana cikin shi, shine idgam bi gunna. Shi yasa ake ce mai idgam bi gunna, idgamu mai gunna. Kinan idan ka cire gunna sai zama da cewa baka zana mai sunan shi ba, baka fade shi da sunan shi ba, baka yi shi ba kamar yadda ake so. Yace fa man ya'mal wa barqun yaj'aluna, wa barqun yaj'aluna, ba a ce wa barqun yaj'aluna ba, sai wa barqun yaj'aluna, sai zama da cewa kuskure ne. Idan kana so ka gano cewa idghamin da kai yayi kyau kuma yayi daidai yayi yadda ake so, shine lokacin da kake yin wannan idghami ya zama da cewa ka rufe hancinka. Idan ka rufe hancinka zaka yi cewa numfashi gaba ɗaya bai fituwa. Kamar yanzu idan nace fa man ya'mal, zaka yi akwai wani sauti can cikin hancina. Amma idan nace fa bayya'mal, fa bayya'mal, zaka ga cewa ba wani sauti cikin hancina wanda ke nuna wannan nabi'in kuskure ne. Wancan na farkon da sautin yake fitowa lokacin da ni rufe hancina shine idgham wanda yake daidai. Da fatan ƴan uwa an gane. Sai kuma malaki yake cewa illa idza kana bi kalimatin, sai dai shi idghamin nan, wannan idgham bi gunna na abin da ya shafi ya'un da wawun. Idza kana bi kalimatin, idan ya kasance cikin kalma guda ne, fala tudghim ko fala tudgham, duka ruwayatun su inganta ka duniya, kamar duniya, fala tudghim kada kai idghami, fala tudgham ba idghami, kada ai idghami. Idan ya kasance nunun da wawun suna cikin kalma guda ko nunun da ya'un suna cikin kalma guda, misali duniya, kamar yanzu yace ad-dunya, zaka ga cewa nunun tana cikin kalma guda ne da su da ya'un, an gane. Sai a ce ad-dunya, sabanin fa man ya'mal, fa man daban, ya'mal daban, shi kuma duniya duka kalma guda ce. To idan ya kasance wannan idgham yana cikin kalma guda, ya'un tana cikin kalma guda da nunun, ko wawun tana cikin kalma guda da nunun, to ba a yin wannan idgham. Sannan kuma kafin ka wahalar da kanka ko ka je ka neman cewa ina ne suka zo cikin kalma guda, ina ne ba su zo cikin kalma guda ba, to shine ka aje hankalinka, malumai sun riga sun yi ma ihsa ko dano wane kalma guda hudu ne kawai. Idan ka haddace su haka, to za ka je ka haddace su. Akwai ad-dunya, sannan akwai sinwan, akwai qinwan, akwai bunyan. Wannan bakin kalmomi guda hudu su ne suka zo cikin Alkur'ani. Ad-dunya tana nan cikin Alkur'ani, kai ta duba duk inda kaga duniya, ka san cewa yadda ake ba a cewa dunya, saboda kace ai an ce idghami ake bi gunna, a'a zaka yi izharin shi ne kace dunya, ka dunya, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana, kun ga ba mu ce fid dunya hasanatan, sai a ce fid dunya hasanatan. Sannan kalma ta biyu ita ce sinwan, sinwanun wa ghayr sinwan, sinwan ba ta sinwan, sai ka ce sinwan, sinwan, saboda cikin kalma guda suke. Sannan akwai bunyan, bunyan shi ma haka yake, kalma guda ce. Sannan akwai qinwan, wannan ita ma haka take, wanda wannan kalma ta je duniya ita ta zo da yawa cikin Alkur'ani. Abin da ya shahi kalma ita kuma ta sinwan, ita ma ta zo wuri biyu ne cikin Alkur'ani, sinwanun wa ghayru sinwan, sinwanun wa ghayru sinwan, wannan ta zo wuri biyu ne kawai, kuma cikin suratul Ra'd. Sannan akwai kalma ta inwan, inwanun dahaniya, ita ma ta zo wuri guda ne cikin Alkur'ani, shikenan ta zo cikin suratul Al-An'am ne. Amma kuma ita kalma ta al-bunyan, al-bunyan ita ba inda kalma ta zo ta al-bunyan da haka, amma dai idan muka doki kalma ta ita bunyan, to za mu ga cewa ta zo wuri guda shida ne cikin Al-Qur'ani. Haka ne kyau, to ta zo wuri guda shida ne, kama yadda Allah ke cewa afaman assasa bunyanahu, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala shafa durufin hadin fanhara bihi fi nari jahannam da kuma aya ta biyu cikin suratu Tauba, kuma hawaye waje la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa taqatta'a qulubuhum, da kuma aya ta cikin suratu Nahl qad makara alladhina min qablihim fa atallahu bunyanahum min alqawa'id fa kharra alayhim as-saqf, da kuma aya ta cikin suratul Kahf wa kadhalika atharna alayhim liya'lamu anna wa'da Allahi haqq wa anna as-sa'ata la rayba fiha idha tanaza'una bainahum amran faqalu bunu alayhim bunyana, da kuma cikin suratu As-Saffat inda yake cewa qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim, da kuma aya ta karshe inda Allah yake cewa inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wannan sune ayi su shidda da yazo, amma kalma ta bunyan ta maimaitu cikin wuri bakwai ne, amma cikin aya guda shidda. Muna fatan Allah ya yi mana jagora. Wannan sune bakin kalmomin da suka zo, qinwan so guda, sinwan so biyu, bunyan ta zo so bakwai, sai kuma duniya ita kuma tana nan barjek aje ta duba. Abinda ya shafi idgham mala yake to illa idza kana bikilmatin, sai dai idan ya kasance bikilmatin cikin kalma guda. Fala tudghim, kada kai idghami ka duniya, misali mala yace kamar duniya. Thumma sinwan, sannan sinwan, tala mala yace ka karanta, haka za ka karanta su tala, ka karanta su sinwan, ka karanta su qinwan, ka karanta su bunyan. Wannan shine abin da ya shafi idghami bi gunna. Misali kuma wanda zamu bada na nunun, tazo ga nunun ta zama kamar yadda Allah ke cewa min ni'matin, kun ga min daban, ni'matin daban, to sai ka yi idghami ka ce min ni'matin, kaka ce min ni'matin, min ni'mat, a shigar da nunun wannan zaka cikin wata nunun wata, sai ka ce min ni'matin, min ni'matin. Kama yanzu abin da ya shafi tanwini, kama yace ummatan nu'asan, wannan shine kama idan muka dauki misali na mimun, kama yadda Allah ke cewa mim malin, ba a ce min malin ba, mim malin, a sai ka ce mim malin. Kama idan muka dauki tanwini a ce ayatin mubayyinatin, idan muka dauki misali na wawun inda Allah ke cewa min wal, kama idan muka dauki misali na abin da ya shafi tanwini inda Allah ke cewa wujuhun yawma idhin, ko kuma ghishawatun walahum, kunga wannan shine abin da ya shahi idgham bi gunna. Insha Allah wajen abin da ya shahi tabbaka idgham bi gunna zamu doki, zamu fara karatu na suratu abin da ya shahi suratu Nas, sai mu ji ɗan uwa wanda za su kira domin tsoma bakin su cikin wannan shiri na ma'al Qur'an. Muna fatan Allah ya mana jagora. Sai mala yake cewa wasani idghamun bi ghairi gunna fil lam war ra thumma karriranna, malaka cewa abu na biyu shine idghamun bi ghairi gunna, idghami wanda zaka yi bi ghairi gunna, ba tare da gunna ba, bai da gunna. Fil lam war ra, shi kuma wannan ana samun shine cikin lamun da ra'un, thumma karriranna, yace sannan kai tikrar. Wannan tikrar zamu zo mu yi bayanin mi mala yake nufi da wannan tikrar. Abinda malan ke nufi shine ciri gunna, waccan gunnar da kake ji cikin wa'ancan harufa na yanmu, to nan zaka cire shi. Sanin mu ne cewa idghami gaba ɗayan shi kafin a kakkasa shi yana da harufa guda shida. To wannan harufa guda shida gaba ɗaya idghami ne, amma da wannan yajja nashi idghami bi gunna yajja hudu, to dole biyu za su yi saura cikin wa'ancan na yarmuduna, su ne lamun da ra'un. To wannan lamun da ra'un da suka yi saura su ne wa'anda suke na idgham bi ghairi gunna. Sannan kuma wannan idgham bi ghairi gunna shine wanda malami suke cewa idgham kamilan, idgham kamil. Abin da yasa kuma ake cewa idgham kamil, saboda wato lamun da ra'un gaba ɗayan su nunun ta shiga cikin su, bata bar wata sifa ta ba. Idan da ta bar wata sifa ta, sai a ce idgham bi gunna ko idgham naqis, saboda mi tabar wata sifa za ta, amma yanzu nan da ta dungurungun baka ma gane akwai nono. Idan ka nuna wani abu na akwai nunin cikin karatunka to kuskure ne. Abin da ake so shi ne dungurungun ta ɗoki nunin ta shiga cikin lamun, nunin ta shiga cikin ra'un. To idan ta yi haka sai a ce mai idgham kamil ko idgham bighairi gunna. Idan muka ɗoki misali na ra'un sai mu ce min rabbihim. Kun ga nunin akwai ta, amma idan aka sa ka rubuta tana yiwa in ma ba ka san abin nan za ka rubuta min rabbihim, ba za ka rubuta nunin ba saboda ban faɗe ta ba. Yace min rabbihim, ba ta min rabbihim, yace min rabbihim, min rabbihim. An gane sai sa mana to nunin gaba ɗaya kamar babu ta, wajen rubutu tana nan amma wajen karanta babu ta. Saboda mi? Saboda kai idgham bighairi gunna, kai idgham kamilan, ka shigar da nunin cikin ra'un gaba ɗayan ta dungurungum inta. Idan muka doki kullama ruzqu mina min thamaratir rizqan, thamaratir rizqan kuma ta'un kasrataini tin, kamar yadda ake karatu wajen tada baki, ta'un kasrataini tin, ta'un dammataini tun, ta'un fatataini tan. Amma yanzu nan ga kasrataini sun zo sai a ce min thamaratir rizqan, ya zama da cewa kamar ma babu kasrataini nan wannan wuri, sai a ce min thamaratir rizqan, min samaratir rizqan, ba ta min samaratin rizqan. Idan ka ce min samaratir rizqan saboda kaga tanwini kai shi to kuskure ne, saboda kai idgham bi gunna. Shi kuma idgham abinda ake so babu gunna, gaba ɗaya ka maida wannan ra'un ka maida ta mai ƙarfi, saboda wani bakon harafi ya shiga cikin ta, sun zama harafi guda biyu ne suke nan. Idan muka ɗoki misali na lamun, kama inda Allah ke cewa milladunhu, ba mu ce milladunhu ba, milladunhu sai ce milladunhu. A saurara, babu nunin gaba ɗayanta, milladunhu babu nunu. Sannan idan muka ɗauki abin da ya shahidu ne wailun likulli, ba ta wailun likulli, sai ce wailun likulli, wailul likulli humazatil lumaza, wailul likulli, wato wailun likulli. Sannan kuma abin da yasa ake idgham bi ghairi gunna nan, saboda lamun da ra'un suna kusanci da nunin sosai, saboda kusancin sai zama da cewa an shigar da su. To fadar malam da yake cewa fil lami warra thumma karriranna, sannan kai tikrar, wannan tikrar kamar yadda jamzuri yana da shi dai mai wannan littafi, yana da wani littafi da yayi sharhin tuhfatul atfal, wanda ya zana mai fatuhul aqfal bi sharhi tuhfatul atfal, yatti wannan hukum bi takririhi mutlaqan lakin idha shuddida yajibu ikhfa'u takrir. Yake cewa wannan ana yi ma ra'un tikrar, abinda ake cewa tikrar shine kai komo. Idan ka lura cikin harshen ka zaka ji ra'un tana wani harshen ka yana dan kai komo wajen fadin ra, kace yana kai komo, to wannan tikrar ana yin shi. Amma lokacin da aka sa shadda ana kokari ya zama na cewa tikrar din nan ba a yi shi da yawa ba, ya zama na cewa an boye abun da ya shahi tikrar. Za mu dan doki hutu kuma kafin mu dawo zuwa ga yan uwa masu albarka. Na'am, kama abun da ya shafi tikrar na ra'un, ra'un tana daga cikin haruffa masu hukunce-hukunce, ko in ce wadda suka yi kowanne sifa cikin huruf na Larabci. Abun da ya shafi shi wannan harafi na ra'un, insha Allah idan Allah ya nuna mana mai kwa mai koyi, mun zo sharhi na littafi na Jazariya na Imam al-Jazari, insha Allah za mu yi bayani wannan. Amma abun da ya shafi ra'un harafi ne wanda idan baka yi wannan tikrar ba to sai zamana cewa kamar ra'un in kamai da tawawun kamar idan ka ce ar-rahman idan ka cire wannan tikrar din ar-rahman din sai kai ka ce aw-rahman sai zamana cewa babu tikrar din gaba ɗaya to amma malamai suna yawan cewa wa akhfi takriran idza tushaddadu wato ka boye takrir idan ka samu ra'un shadda saboda tikrar din kai yayawa domin ka ce ar-rahman sai zamana cewa tikrar din yayawa amma ana son kai tikrar din kadan ka boye shi mafi yawan shi ka boye mafi yawan shi shine abinda ake nihi da wa akhfi takriran idza tushaddadu sannan kuma ita sifa ta tikrar ana sanin ta ne dan alisance ta ba ana sanin ta dan ayi ta ba kamar yadda Imam al-Mihi yake fadi cikin shi ma yana da sharhi na kitabu fatuhul malik al-muta'al fi sharhi tufat al-atfal sharhin wannan littafi al-Mihi kamar yadda malai yake ta al-Mihi dhil kamali sifa ce wadda ana sanin ta ne dan alisance ta ba ana sanin ta ne ba dan aida wato ana yin wannan abin da ya shahi tikrar wuri wanda yake wurare ne mahdudai lokacin da take da shadda to za a boye tikrar ne da fatan ɗan uwa sun gane abin da muke nufi sai kuma abin da ya shahi tatbiq na wannan karatu da muka yi kafin mu dawo insha Allah za mu faɗi number wanda za a iya kira mu domin tsoma baki cikin wannan shiri na farko dai ko karin neman karin bayani ko kuma mutun yana son ya karanta alqur'ani ko kuma mutun yana son ya danyi wani gyara wani kuskure da yaji an yana so ya dan gyara ya tambihi ko kuma mutun yana so ya ba dan shi ya karanta ko kuma wani a makamancin haka dai abinda dai zai sa ɗan uwa masu saurare duka su fa'idanta na farko akwai number ta move 94 94 94 95 95 wato 94 55 35 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 98 59 41 89 98 59 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 zan karanta abin da ya shafi Alkur'ani, zan karanta suratul Nas. Ba lalle ne ba mu haɗu da wani hukunci da muka yi yau, amma dai za mu karanta wata ran insha Allah za mu iya mu haɗu da shi cikin karatun da muke yi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
Wannan shi ne karatu abinda ya shafi riwaya ta Hafs an Asim, sai kuma karatu abinda ya shafi Warsh an Nafi, wanda bambancin su shi ma guda ne cikin suratul Nas da shi da Hafs. Shi yana cewa ula'udhu, kenan ya zamana cewa yana naqli in wannan hamza cikin wannan lamun, yana nakal illamun cikin hamza, yace qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
jinnati wan nas.
Wannan shine abin da ya shafi shi kuma ruwaya ta Warsh An-Nafi, amma bai hana idan Allah ya samu tun yana son ya karanta wata riwaya cikin ruwayoyi guda 20 da ke gare mu insha Allah, ya dan kwada ko wani abu makamanta haka insha Allah. Abin da ya shafi cikin suratul Nas sai mu ga yadda yake ka shafa insha Allah. Numero wanda za a iya tuntuɓar mu da shi shine 94 55 98 35, ko kuma 98 55 98 11, kenan 94 55 98 35 shine wannan numero na Move. 9 4 5 5 9 3 5, ko kuma numero na Airtel 98 59 89 11, kenan 9 8 5 9 8 11. Wannan shine numeron da za a iya samun mu da shi. Abin da ya shahi suratu An-Nas da kuma abin da ta kumsa shine cewa qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, bi rabbin nas. Wannan yana daga cikin abin da dazu muka dani magana da shi cewa gunna. Wannan shine sifa ta nunun a ce bi rabbin nas, ka ce bi rabbin nas, bi rabbin nas. Saboda idan mun lura ba'un tana da shadda, sannan kuma duk lokacin da aka samu shadda sai zama na cewa kama harafi ne wanda yake an ƙara ƙarfafa shi, kama harafi biyu ne aka haɗe wuri guda. A ce qul a'udhu bi rabbin nas, yanan bi rabbin nas sai zama da cewa kuskure ne. Bi rabbin nas shine daidai, malikin nas bamban da malikin nas, kenan haka shi yake. Malikin nas, malikin nas. Sannan kuma akwai ma'anar malikin nasi, haka su ta da kasra. Wannan shi kuskure ne idan muka dauki wannan abin da ya shahi Rawm da Ishmam, shi ma wannan wata magana ce ta daban. Malikin nas, ilahin nas. Sai kuma abin da ya shahi wannan yana yawaita wajen mutane su ce min shairi, shairi. Shi kuma da yake min sharri, ya zama na cewa babu ya'un gaba ɗaya tsakanin shinun da ra'un, babu ya'un. Abin da yake min sharri amma shairi ya zama na cewa shine ba daidai in ba. Shairi kama da Hausa, wannan da Hausa nake cewa shairi ko da wani a makamanta haka, amma dai da Larabci ko kuma da yadda yake cikin alƙur'ani shine ash-sharri. Min sharril waswasi, wato min shairi, min sharril waswasi. Sannan kuma min sharril waswasi al-khannas alladhi waswisu. Waswisu ce alladhi yuwaswisu, wanda wannan shi ma kuskure ne, yuwaswisu. Saboda wannan wawun ta farko ba wawun ce ta madda ba, wawun ce wadda take mutaharrika ce, wawun ce wadda take tana motsi. Sai a ce yuwaswisu, wato yuwaswisu, 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 wato yuwaswisu. Da fatan uwa sun gane, ya ce alladhi yuwaswisu, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan-nas, min al-jinnati wan-nas. Wannan sura mai albarka abinda take nufi shine Allah yana cewa qul a'udhu bi rabbin nas, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kace a'udhu bi rabbin nas, ina neman tsari daga ubangijin mutane, malikin nas, mamallakin mutane, ilahin nas, kuma abin bauta na mutane. Min sharril waswasil khannas, daga sharrin alwaswas, wato mai sa waswasi. Alkhannas, alkhannas shine wanda yake mai boyuwa. Min sharri wa waswasil khannas, mai saka waswasi cikin zukatan mutane. Alkhannas kuma mai boyuwa. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, wanda yake sanya waswasi fi sudurin nas, cikin zukatan mutane. Min aljinnati wan nas, sannan kuma wannan mai sauka waswasi yana kan jawa cikin mutane daga da cikin aljannu. Wannan sura tana tabbatar mana da sifa ta kamala ta Allah da kuma kure sifa wadda take tauyayye sifa ce daga Allah madaukakin sarki. Sannan kuma wannan sura tana tabbatar muna da abin da ya shafi sihiri da kuma warware sihiri, yadda ake warware sihiri da kuma abin da ya shafi ilaj na waswasa, abin da ya shafi magance yin waswasi, mutum wanda Allah ya cika mai cewa yana da waswasi, ga kuma yadda za a yi tarika ta halale wannan abin da ya shafi waswasin nan da ya shafi kai. Za mu dawo wurin abin da ya shafi tuwafatul atfal kafin mu samu kira. Na farko dai za mu ƙara maimaita numero mu, shi ne 94-55-98-35, shi ne 94-55-98-35. Sannan kuma akwai 94-55-98-11, 98-89 da kuma abin da ya shafi 11 shi ne ƙarshe. Abin da ya shafi sifa ta ra'un, ra'un sifa harafi ne wanda yake yana fita sama hanka. Abin da ake ce ma hanka shi ne saman dasashi, nan shi ne ake ce ma hanka. To wannan harafi assalamu alaikum. Na mun samu kira kuma ya tafi saboda na san abin da ya shafi rezo. Abin da ya shafi ra'un harafi ne wanda yake yana da siffa guda biyu da yake doka. Yana da siffa ta tafkhim, a fakhama shi, a girmama shi. Yana da siffa na tarqiq, shi ne asiran tashi. To wannan harafi na ra'un sai zamana cewa yana daga cikin haruffan da kuma suna mujawara, suna makwabtaka da lamun da ra'un da nun. Wannan harufa guda uku harufa ne masu makwabtaka. To saboda makwabtakar su da suke, shi yasa sai aka samu cewa ita nunun idan ma an tashi ana idghaminta kamilan, ana shigar da ita cikin ra'un. Ita ma nunu ana shigar da ita kuma hawaye wajiya cikin abin da ya shafi lamun. Za mu dan doge pause kafin abin. Na'am, muna samun kira kuma ban san rezo ne yake da matsala ba. Ina ga idan khat na farko idan an sami wani layi yana da matsala, ana iya a sauya layi. Sai samu ka zo da abin da shi layi biyu domin ya zama da cewa an sahali hanya insha Allah. Kenan numero za mu ƙara maimaita abin da shi numero na move shine 94-55-98-35. Kenan 94-55-98-35. Sai abin da ya shafi numero na Airtel 94-55-98-11. Sai kuma shine 98-98-5-9-11 ƙarshe. Abin da ya shafi kuma siffa ta ra'un, wadar malam da yake cewa fil lam war ra thumma karriranna cikin lamun dara thumma karriranna sannan ka yi tikrarin ta muna da kirana assalamu alaikum warahmatullah
wa alaikum assalam warahmatullah
akan wakalla barka da wannan lokaci
kana mura da
Hamisu Muhammad daga Hamisu Muhammad barka da wannan lokaci to muna godiya Allah ya saka da alkhairi
domin naji ciwo wanda yake damuwa ga al'umma ta musulma wannan lokaci wanda yanki na kuma naga ana bada maganin shi
to muna fatan Allah ya taimaka Allah ya jagora Allah kuma ya sa mu idan shi ya dora mana saman mizani amin 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 amin
Allah shi ba ku ƙarin goya na dakiya
Allah ya taimaka mun gode sosai okay to yana da
kyau Allah
insha Allah muna godiya Sheikh Hamis Muhammad Allah ya saka da alkhairi Allah ya dora saman mizani cikin wannan jan hankali da Malam Hamis Muhammad yayi daga birnin Kwani abin da ya shafi sifata ra'un ra'un tana da sifa kamar yadda muka ce sifa ta tikrar sannan kuma wannan sifa ta tikrar ita ce sifar da malume suke cewa ana sanin ta ne domin a nisance ta ba ana sanin ta domin a yi ta ba kenan yadda za a yi shine idan ka yi da ba za ka sarce iyaka ba tikrar malumai suna cewa guda biyu idan kai ya isa ar-rahman ya zama da cewa harshen ka yayi kai komo su bi kawai ya zama da cewa yayi kai komo su bi kawai amma in ya huce har ya kai guda uku sai ya zama da cewa kamar akwai abin da ya shafi akwai huce iyaka shine abin da malumai suke cewa fillahi warra thumma karriranna da kuma abin da Imam Jazari yake cewa wa akhfi takriran idha tushaddadu akhfi takriran idha tushaddadu wato ka boye tikrar lokacin da ta samu shadda saboda lokacin da ra'un ta samu shadda yana daga cikin lokacin da zai zama da cewa ana yin tikrar aksar min al-lazim abinda yafi karfin abinda lazimta ana son kai tikrar biyu sai zama da cewa ka huce kace ar-rahmani ar-rahmani kaga wannan tikrar ya huce gona da iri sai kuma a gurguje mu shiga cikin abin da ya shafi hukunci na gaba na cikin wannan littafi shine abin da ya shafi qalb malaki ta wa thalith al iqlab inda al ba'i miman bi khunnatin ma al ikhfa'i malaki ta abuna uku shine al iqlab shine qalb inda al ba'i wajen harfi na ba miman bi khunnatin ma al ikhfa'i wato mimun zaka maida nunu sakinar tanwin ka maida su mimun da gunna ma al-ikhfa tare da ikhfa wannan abin da ya shahi idgham iqlab ko qalbun nun sakina wata ne wanda malume suna ganin cewa iqlab wannan kalma ce wadda bai kamata amfani da ita ba sai da ce qalbun nun sakina ce wata ne qalb al-qalb ake cewa ba iqlab ba da fatan an gane to shi kuma qalbi inna ana yin shi ne lokacin da nunun sakina ta zo nunun kenan mai sukun daurarra sai kuma tanwini shi ma ya zo to wannan tanwini ya zo sai bayan su sai ba'un ya zo harafi guda ne ke gare shi sai ka maida ta mimun kai tsaye sai ka maida wannan nunun ka maida ta mimun ka ce mim ba'adi baka cewa min ba'adi min ba'adi sai ka ce mim ba'adi ko ka ce sami'un basir wato fadan wasu mutane da suke cewa akwai wata furja da ake bari wajen yin qalb na nun sakina to tanwin ko iqlab wannan fada ce mai rauni kuma fada ce wadda take tana tare da kuskure saboda abu ne wanda riwayatan ba a samun dalilai cikin shi sannan kuma dirayatan abun sa'ab abinda dai aka sani shine kamar da nunun sakina idan ta koma mimun kai tsaye mimun dai mimun kace mim ba'adi kaga ce mim ba'adi ka bar wata furta cikin bakinka bai kamata ba barin furta wannan kuskure ne abinda zaka yi shine kamar da nunun sakina ci da tanwini kamar da su koma mimun kamila da dai ka san kana fadin mimun illa dai abinda zaka yi shine ka san cewa kai ta yadda gunna cikin wannan fada da zaka yi. Kamar misali idan muka doka sai mu doka mu ce min ba'di wasiyya kun ga kai sai muna cewa min ba'di sai mu aka ji cewa kamar mimin ce kamar وتقتلون الأنبياء kunga ba mu ce al-anbiya ba sai muka ce al-anbiya wannan kenan kuma sami'un basir wannan shine abin da ake ce ma albu nuna sakinati wata nuni nunan kuma abinda yasa aka yi kalbi innan ya zamana cewa nunu sakina kai tsaye an maida ta mimun bayan ba'un kamar yadda an faransai muna gani cewa bayan f ko b da sauransu wannan duka n ana maida ta m wannan an faransai wanda suke abin nan suna gani yadda ya ake gudanar da shi abin da ya shana wa sababul iqlab suhulatul nutq bin nun sakinati wat tanin bi qalbihima miman li'anna al-mima tusharik al-ba fi al-makhraj saboda mi yahi saukin fadi na farko sannan kuma nunun da ba'un mafitar su guda ga saukin fadi sannan kuma nunun da ba'un mafitar su guda to wannan shine abin da yake nuna cewa ana maida nunu sakina ta koma mimun ne ko a maida ta nunin ya koma nunun ne ya koma mimun kuma nunu mimu wanda take mimun khalisa illa dai wanda ke magana kan cewa ana barin wata furta cikin baki ba a yin idgham kamil wannan kuma yana buƙatuwa da dalili kuma bai da dalili yana buƙatuwa da abin da shahi yake nema ya tabbatar da wannan abin nashi gaskiya bai da shi na kusa ko na nesa abin da shahi kuma hukunci na hudu za mu ganshi insha Allah idan Allah ya nuna muna sati mai zuwa sai kuma nan wajen abin da shahi alqur'ani sanin kowa ne ɗan uwa alqur'ani akwai wasu abubuwa guda biyu waɗanda ana samu alqur'ani da su na farko mutun ya bada lokacin shi lokaci wanda yake naka tsadaddan lokacinka wanda ake tuwa-tuwa ta duniya to ka bada shi wajen neman alkurani zaka ga ka samu alkurani na biyu kuma mutum ya cire inda ko ya cire nan gaba kace nan gaba za mu yi ko kuma wani girman ka yana dan kama shi ya ga cewa to mu yanzu mun riga mun girma wani kuma kunya ce take kama shi cewa yanzu mun riga mun girma cewa yanzu sai dai ƴaƴan mu su yi mu kai yanzu mun kai inda muke bukata taimako ma bale mu abin nan sai dai mu taimaka ma ƴaƴan mu su yi a'a ba haka ake gudanar da rayuwa ba yadda ake shine ka taimaka ma ƴaƴanka su yi tunda kai can da baka yi ba sannan kai ma yanzu kai saboda ita nadama abu ce wanda idan ka yi ta yau idan ka yi ta yau to abinda ake so kai shine ka gyara gaba kamar yadda ake cewa an fi corriger le passé mais on peut corriger le présent saboda pour vivre bien le futur saboda idan kana so abinda ya riga ya huce baka iya gyara shi amma abinda yake yanzu ka zaka iya ka gyara shi saboda nan gaba abinda yake nan gaba sai ka gyara shi da yau kake gyara gobe amma ka ce jiya ta huce kana tana dama jiya ita kuma yau baka gyara ta ba to gobe ho in ta zo ita ma zaka hada abin nan nadama bi zaka yi nadama ta shekarun da ta tashiya zaka yi in wani abin nan ta zo haka zaka yi dai kenan nadama ya isa ya zamana cewa ta isa haka ne kuma ya zamana cewa an koma makaranta wajen neman wannan alqur'ani da alqur'anin harufan shi a san su sannan kuma a san ma'anonin shi saboda babban kuskure ne ya zamana cewa ba abin da kake sai dai ka doki littafi ka je wajen malam a karanta ma alqur'ani suratul fatiha kai ta iya suratul fatiha amma baka san me take nufi ba kai ta iya suratul na suratul falak zai mana ti ma amma ka harata alqur'ani amma baka da abin da shi tafsirin alqur'ani baka san abin da alqur'ani yake nufi ba to wannan kuma shi ma babban khalal ne saboda alqur'ani ana so ka tsayar da harufan shi da kuma abin da yake ma'anonin shi ga annabin shi shine inda Allah ya ce a karanta yadda aka karanta kai kokari kana karantawa to ba nan kawai ba yadda kuma ayata ce ai kuma kana yi kai zama ne cewa ka zama hitila ce kai kana haska ma wasu suna ganin haske kai kuma kana zama kanka abin da ya shahi kana kona kanka wannan shine abin da Abba so ya zama ne cewa kana karatun harfin Alkur'ani kamar yadda Allah ya sauka da su sannan kuma kana iya kokari wajen dabbaka ma'anonin wannan harfa na Alkur'ani abin da muka fada zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gyara cikin wani zama na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh